بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى ما سكلم دا سورة رمو نكسا دا ننسا دا وطن دا ذاس تجب دا كلم دا سورة رمو تكفو بنيا دا بيانين زامني kuna kallonmu da sauraron mu ne daga babban ɗakin taron mu dake makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiyya dake number 4 Madarkaci Road Gaskiya Layout Zaria Jihar Kaduna Najeriya yanzu da muke magana daren Laraba ne wanda ya daidai da daren Ashura daren 10 ga watan Al-Muharram Hijira na da shekara 1435 daidai da November 12 shekara ta 2013 ta miladiya wannan kasar da kake kallo da saurare shine kasar na daya wanda muka yi mishi lamba da A na muqaddimar karatun littafin Sharhus Sunnah wallafar al-Imam al-Hafiz Abu al-Husayn al-Baghawi Abu Muhammad الحسين ابن مسعود البغوي الله ما دوكاكين سركي غفرتا مشي kamar yadda ka ji na fadi karatun littafin ya kasu nau'i biyu kenan dukkanin muqaddimar da ni zan gabatar da kuma muqaddimar da ainihin wato za ta biyo baya game da ainihin karatun littafin mun yi mata ainihin alama da ABC da haka za su tafi daga lokacin da zamu fara karatun asalin littafin mu shiga muqaddimar al-Imam al-Hafiz al-Baghawi zamu fara kasusuwan lamba da 1 2 3 har zuwa ƙarshe insha Allah shimfida tawa na kasabta ta kama haka da farko zan yi share fage dangane da manufar da'awar mu ta salafiyya mu ƴan salafiyya wato waɗanda muke kiran musulmi zuwa ga al-Qur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafu mecece manufar mu waɗanne hanyoyi muke bi domin cimma waɗannan manufofin namu bangare na biyu na wannan ainihin wato shimfidatawa zan yi magana akan Sharhus Sunnah wato littafin Sharhus Sunnah wanda ƙarƙashin haka insha Allah ta'ala zan fara magana dangane da mawallafin littafin الإمام أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي الفراء الله ما أوكي كنسر كي غافر تامش زن يما قنا دئيكم الله أكن تككن تاريخ مولف وان دزن يشم فتر تاريخ انشي دبين تكو ناهي ويقدابي ناهي السياسة دناهي الإلمي دتكي فاروا دبدا هايه وشي هزوا هايه وشي da kuma tasowar shi insha Allah ta'ala zan yi magana dangane da littafin Sharhus Sunnah bayani akan dalilin da yasa ya rubuta littafin manufar da ta sa ya rubuta littafin tsarin da ya gudanar da littafin da irin sharuɗan da ya bi wajen rubuta littafin ko bagawi ya cika sharuɗan nashi duka ko kuwa ne hali na rubutu da yanayin da ya samu kanshi dangane da tara hujjojin ya sa a wasu wurare bai cika ba za mu tattauna insha Allah ta'ala sannan sai kuma bayanin alaƙata ni Muhammad Awwal Adam Abu Abdurrahman Al-Albani da wannan littafi na Sharhus Sunnah koyan karatun shi isnadin littafin, tsarin da na tsarawa kaina zan bi wajen karanta littafin har zuwa saukewa insha Allah ta'ala. Dan uwa da kake kallo da saurare, so da dama a kuma wurare da dama, lakcoci da dama musamman na sha gabatar da ire-iren waɗannan bayanan, don haka nake fatar ba zan tsawaita ba, zan yi maka ishara zuwa ga ka nemi wasu kasusuwa namu waɗanda muka yi su nau'i biyu, muka sanya musu manufar da'awar salafiyya da kuma manufar kafa makarantar Darul Hadis. Mu dai 'yan salafiyya, manufar mu ta farko ita ce ar-ruju'u ila al-Qur'ani al-Azim, dawowa zuwa ga Al-Qur'ani mai girma, wa sunnati nabawiyyati sahiha, da kuma sunna annabi ingantacciya, wa fahmihima ala an-nahji alladhi kana alayhi salafu salih ridwanullahi alayhi, da kuma duk sanda za a fahimci Al-Qur'ani da sunna, to a takaitu wajen takaita fassarar da fahimta a bisa abinda malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka fahimta. Akan haka ne muke cewa kanmu 'yan salafiyya, akan haka ake ce mana 'yan salafiyya, don haka mu ba kungiya bace, kuma mu ba dariqa bace, sai dai tafarki ne, wato mun kayyade wa kanmu cewa duk wata aya da hadisi idan muka tashi fahimtar shi ba za mu dauko muta mu fahimtar ba, sai dai mu dubi wacce fahimta ce malaman farko suke akai, su ake kira as-salafus salih. Dan kan ka ce mana 'yan salafiyya ba kai laifi ba, idan mun ce wa kanmu 'yan salafiyya ba mai laifi ba, sannan in mun danganta kanmu zuwa ga salaf ba kuskure bane, daidai ne insha Allah. Jama'a, kun ji manufa mafi girma ta da'awar mu, dan haka duk sanda wani zai sa ka a daka ko ya kira ka wani gefe guda ya ce sa albani fa suna da wata manufa, kace a ai gashi nan sun fadi from the horse's mouth, sun fadi da bakin su, so da haka ba sai an sha wahala ba, mu kuma ba mu da karan magana, bakin mu baya haila, bai zama muna da wata aqida wai sai dai a jita a bakin wani, mu muke fadi, mu muke wakiltar kanmu, wani ba zai iya fassara abinda mu muke nufi ba, don haka muke fadin abinda yake mu manufar mu da bakin mu. Da haka manufar mu a dawo zuwa ga Al-Qur'ani mai girma, a karanta shi, a haddace shi, a fassara shi, a san ilmomin shi, a yi aiki da shi irin yadda magabata suka yi, kaji inda bambancin yake, don haka dan kaga wani yana yin wani abu na Qur'ani, tafsiri, hadda Qur'ani, gasar Qur'ani da kaza, kar ka sake ka ce irin haka su albani ma suke, sai in kaga yadda namu yake, mu mun kayyade wa kanmu a gwargwadon yadda salafu suke yi. Sannan haka sunna, ba ma aiki da hadisi sai wanda ya tabbata, duk hadisin da bai tabbata ba ba mu da buƙatar shi, don in bai tabbata ba ma ba a kiran shi sunna, idan ya tabbata za a kira shi sunna, to sannan kuma wajen fassara shi da aiki da shi, to sai mu dubi yaya ne annabi da sahabbai suka tafi akai. Kun ji manufar mu babba, manufar da ke biye da wannan ita ce tasfiyatu ma aliqa bi hayatil muslimina min ash-shirki ala ikhtilafi madahirihi, ta ce abubuwan da suka makalkale wa musulmi a cikin rayuwarsu na shirka da dukkan irin nau'ukan shirka, don haka a cikin da'awar mu muna da manufa babba, ita ce za mu rinka wa'azantar da musulmi, muna faɗakar da su game da shirka wadda ta makalkale musu ta wajen magana, ta wajen aiki da sauran abubuwan duk da shirka ta bullo musu, wa tahzirihim min al-bid'a, da kuma tsoratar da musulmi da yi musu wa'azi game da subar bid'a al-munkara, bid'a din nan da take muguwar aba, wal afkar dakhila, da kuma munanan tunani waɗanda ba su a cikin musulunci shigo da su akai, al-batila, waɗanda suke batattu ne. Yana daga cikin manufar mu sai mun yi wa'azi akan duk aqidar da bamu yadda da ita ba, duk tunanin da bamu yadda da shi ba, ba ma yin shi, sai mun faɗa da baki, sai mun rubuta, sai mun faɗi karar a ko ina, kowa ya san menene matsayin mu game da wannan aqidar, game da wannan tunanin, ba ma yin shiru saboda tsoron kisa,
ko tsoran dauri ko tsoran kora ko tsoran duk wani abu da ake tunani akwai shi a duniyan nan in dai muka ga wannan abun ya dace mu yi magana ya saba ma aqida ta gari sai mun yi magana wa tanqiyati sunna min ar-riwayat ad-da'ifa wal-mawdu'a na daga cikin manufar mu har wa yau ta tacewa ita ce tace sunnar annabi daga hadisi waɗanda suke na ƙarya da hadisi masu rauni allati shawahat safa al-islam waɗanda waɗannan hadisan ƙarya da masu rauni su ne suka munana hasken musulunci kyallin musulunci su suka gurɓata shi to lallai mun sha alwashin duk inda hadisi yake bai inganta ba sai dai in ba mu haɗu da shi ba amma sai mun bayyana wa musulmi wannan hadisin bai inganta ba insha Allah wannan hadisin ƙarya ne sai mun bayyana tsoron bakin jini da zagi da murtuke fuska da daina yi mana magana baya hana ko misqala zarratin ko wa'azi kai a gaban mu da hadisin ka bai inganta ba sai mun ce hadisin bai inganta ba don wannan yana daga cikin manufar da'awar mu mu ko ƴan salafiya muna rayuwa ne don mu yi da'awar mu ma'ana ba muna rayuwa ne don mu rayu ba muna rayuwa ne don mu rayar da da'awar naka duk inda rintsi in muka ji hadisin ƙarya an danganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai mun ce bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai dai in mu ma ilimin mu bai kai ga haka ba don muna fadin haka muna masu furci da cewa ba mu san komai ba wato ba komai ne muka sani ba ba komai ne muka sani ba ada'an lil amana al ilmiya ada'an li amanati al ilm muna yin haka ne ba don mu nuna mun iya ba ba don mu kure malamai ba ba don mu burge jahilai ba ba don a ji sunan mu cewa mun yi kaza ba a'a sai dai isar da amanar ilimi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tintini a cikin ingantaccen hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi haka Ibn Abdul Barr ya ruwaito shi a cikin littafin shi Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi annabi ya ce yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin udulu wannan ilimi na sunna a kowane zamani mutanen kirki daga cikin mutanen zamanin su ne za a samu su dauke shi yanfuna anhu tahrif al-ghali da wannan ilimin za su rinka amfani suna kore duk wata zakewar masu zakewa wa intihal al-mubtilin da kuma kirkirowar bid'a da mabarnata suka yi wa ta'wil al-jahilin da kuma irin rudani da jahilai suke kawowa wajen murde ayoyi da hadisai da kuma nasoshi na shari'a wa tatbiqan li amri Allah azza wa jalla muna yin haka ne ba dan mu burge ba sai dan mu aikatar da magana Allah da Allah yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaka wa juna wajen bin Allah da tsoron Allah muna ganin in muka ji ka kawo hadisin ka bai inganta ba muka yi shiru to ba mu taimake ka ba haka lallai ne za mu taimake ka kamar yadda Allah ya ce a taimaka wa juna wajen bin Allah da jin tsoron Allah dan haka ba za mu barka kai aiki da hadisi mai rauni ko na ƙarya ba sai mun yi maka nasiha Allah ya ce wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwa kar ku sake ku taimaka wa juna wajen sabo da kuma ta'addanci jama'ar musulmi kun ji manufar mu ta diyu dan haka a cikin da'awar salafiyya akwai fada da shirka a cikin da'awar salafiyya akwai fada da bid'a a cikin da'awar salafiyya duk wata muguwar aqida in ta shigo akwai fada da shi duk wani mummunan tunani in ya shigo da'awar salafiyya ta lazimta sai an yi fada da shi sai sa lokacin da aqidar boko haram ta shigo Najeriya duk malaman ku sai suka yi shiru saboda suna tsoron ƴan boko haram za su kashe su amma mu ƴan salafiyya ba mu yi shiru ba wajibi ne mu ba muna yi ne wai don mu nuna gwamnatin Najeriya mu ne suwana ba ba muna yi ne don musulmi su ce mu jarumai bane a'a lazimin mu ne na da'awar salafiyya haka lokacin da aka kawo da'awar shi'a a kasar nan mu din ne dai ba mu yi shiru ba dole muka bayyana haka nan duk wata aqida mummuna in ta fito ba ma yin shiru sai dai in bata saba alqur'ani da sunna ba sai dai in bata karo da tafarkin malaman farko ba so duk sanda kaji muna yin irin haka kar ka dauka burgewa muke kar ka dauka so muke a ji sunan mu kar ka dauka so muke wai mu bata suwa na rai a'a muna yin da'awan mu ne lazimin da'awan mu ne fada da shirka da bid'a da kuma bayyana wa musulmi sharrorin da ke cikin munanan aqidu da kuma munanan tunani in suka bayyana manufar mu ta uku daga bakin mu ita ce tarbiyatul muslimina ala dinihimul haqq, tarbiyatul muslimina ala dinihimul haqq wa da'watuhum ila al'amali bi ahkamihi wa tahalli bi fada'ilihi wa adabihi allati takfulu lahum ridwanallah wa tuhaqqiqu lahum as-sa'adata wal majd tahqiqan liwasf al-qur'ani lilfi'ati al-mustafna min al-khusran fatawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabri wa li'amrihi subhanahu wal takum minkum walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Manufar mu ta uku mu yan salafiya ita ce tarbiyar musulmi a bisa addinin su na gaskiya. Dan haka mu yan salafiya muke karantar da Qur'ani da hadisi, muke kuma karantar da su a bisa tafarkin malaman farko, dan haka muke wa'azi, dan haka muke laccoci mu fadakar domin mu dora musulmi akan addinin su na gaskiya. Wa da'watuhum ila al'amal bi ahkamihi, kuma muna kiran musulmi su yi aiki da hukunce-hukuncen addinin musulunci domin su ne gaskiya. Wa tahalli bi fada'ilihi, da kuma cewa musulmi su rinka adantuwa da ainihin falaloli da darajoji na musulunci, ladubba da dabi'u da shiga ta addinin musulunci, musulmi su rinka ladabtuwa da su. Wa adabihi, da kuma irin tarbiya da ladubba da addinin musulunci ya karantar, muna kiran musulmi su yi aiki da su, wanda yin haka ne kadai zai sa musulmi su sami yarda Allah, yin haka ne kadai zai sa musulmi su tabbata kamar yadda Qur'ani ya siffanta su a inda Allah madaukakin sarki ya tsame musulmi daga cikin waɗanda suka yi asara, da yace wal asri innal insana lafi khusrin. Allah ya rantsuwa da zamani yace dan adam ya shiga uku yayi asara, illal ladina amanu, sai waɗanda suka yi imani, fatawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, suka yi wa juna wasiya da bin gaskiya, suka yi wa juna wasiya da yin hakuri. Da haka matukar musulmi suna so su shiga cikin waɗannan da Allah ya ce ba su yi asara ba, to sai sun tarbiyantu a bisa addinin gaskiya, sun yi aiki da hukuncen musulunci na gaskiya, sannan sai musulmi sun siffantu, sun adantu da ɗabi'u da tarbiya da al'adu na musulunci. Sannan kuma lallai ne muna ainihin tabbatarwa da musulmi hakan din shine daidai, saboda shine abin da Allah ya umarni, da Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina, ya ku malamai ku zama masu tarbiyar jama'a, bima kuntum tu'allimuna alkitaba, da littafin da kuke karantarwa na Allah, fa bima kuntum tadrusuna, da kuma karatutuka da wa'azozi da kuke. Na haka malamai na Allah suna tashi ne su karantar da mutane, kuma su tarbiyance su a bisa abin da suke karantar da su na littafin Allah. Dan haka kaji manufar mu ta uku, wannan manufar idan ka lura da ita, da ita da wadda ke kafinta wato ta biyu, dukkanin su sun gini ne a bisa wani katafaren mashru'i namu mu yan salafiya, wato wani project namu. Project din shine at-tasfiya wa tarbiya ala al-musaffa, a tace addini, a ware addini daga tsabar shi da tsakuwa, a fitar da abin da yake tsaba ne, a zub da tsakuwa, sannan wannan tsaba gyararriya sai a tarbiyanci mutane akai. Ma'ana mu ba mu yadda da cewa yadda musulmi suke a yau suna tattare da bid'o'i da shirka da karerai da yaudara da magudi da abubuwa makamantan haka, ba mu yadda cewa wannan daidai bane, ba daidai bane. To amma ya za a gyara? Za a gyara ta hanyar dawo da su zuwa ga littafin Allah da kuma tarbiya. Dan haka mu da'awar mu ta gini ne akan a karantar, kuma a nuna wa mutum, kuma a dora shi a hankali har ya fahimta, shi ne tarbiya. Dan haka duk yadda zaka ji mun dauki zafi, amma ba mu da gaggawa, ba mu da ci da zuci a wajen da'awa. Dan haka wannan mashru'in namu, wato wannan project din namu, wannan aikin namu na cewa a tasfiya wa tarbiya, a tace addini sannan ai tarbiyar musulmi akan addini tatacce, to ya bayyana a cikin waɗannan gaɓoɓi guda biyu. gaba ta uku wadda ita ma tana da alaka da wannan ita ce ihya'ul fikr al-islamiyyi sahih fi dhaw'il kitabi was sunna wa ala nahji salafil umma. Sannan kuma raya tunani irin na musulunci ingantacce, wato muna kokarin ne a dawo da musulmi su koma kan tunani irin tunanin musulmi na farko zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai a bisa hasken alqur'ani da sunna. Wato hatta wannan kokarin da muke na a dawo da musulmi tunanin sa ya zama irin tunanin musulmin farko ba za mu yi ne ta hanyar philosophy ba, ba za mu dauko wasu logics bane, a qur'ani da sunna za mu karantar da musulmi har musulmi su gamsu su dawo kan tarbiya da tunani irin na musulmin farko wa izalatul jumud al madhhabi. Sannan yana daga cikin manufar da awan mu shine irin daskarewa da ake a rike mazhaba, kace kai dan malikiya ne mutu karaba, to mu yan salafiya muna fada da wannan muguwar aqidar da wannan mugun tunanin da aka dora ka akai wa ta'assub al madhhabi da kuma wa ta'assub al hizbi da kuma goyen bayan kungiya kaza, kace kai in ba kungiya kaza ba to duk wanda baya cikin kungiya batacce ne, to muna fada da wannan tunanin allazi saytara ala uquli kaseerin min al muslimina, wanda ya mamaye tunanin da yawa daga cikin musulmi wa ab'adahum an safa'il ukhuwa al islamiyya an naqiyya, wanda yin haka ya nesanta musulmi daga tataccen yan uwantaka na musulunci. Kana ji kana gani musulmi kaza ba za ka bi shi sallah ba, me yasa? Saboda yana yin kaza a cikin sallah, kai kuma kazan ya saba mazhabaka. Wannan barna ce na daga cikin manufar da'awar mu shine kawar da wannan. Shi yasa ko ga kusan shekaru 50 da so gabata Ka'aba tana da minbarai guda hudu, akwai minbarin malikiya, akwai na hanafiya, akwai na hanabila, akwai na shafi'iyya, kowa baya bin kowa sallah. Amma lokacin da daula ta kafa a Saudiya a ƙarƙashin irin wannan da'awar tamu wadda sarki Abdul Aziz dan Abdul Rahman ya kafa uban su Fahad, sai aka gusar da wannan, aka bar minbari kwaya daya a jikin Ka'aba, a filin Arafa ya zama minbari kwaya daya ne. Kenan an dawo da musulmi tunanin su irin yadda yake a zamanin Annabi, domin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama minbari daya ne a gaban Ka'aba, duk musulmi in yazo zai bi sallah. A filin Arafa minbari daya ne rak na ainihin Arafa, haka duk inda aka je minbari kwaya daya ne. Amma kaga yan bid'a daga cikin waɗanda suke riko da mazhabanci, ba Maliki bai yadda bi ba Shafi'i ba, ba Hanafi bai yadda bi ba Hanbali ba, wannan bid'a ce. Sarki Abdul Aziz ya tarwatsa waɗannan minbarai, aka kafa minbarin musulunci kwaya daya. Dan haka mu yan salafiya, mu wahabiyawa, ko ba mu yi wa duniyar musulunci komai ba a wannan zamanin, sai hada kan musulmi da muka yi a wurin aikin hajji da umara, wallahi da awan mu ta ci riba, kuma walillahi darruna wa ala Allahi shukuruna, alherin Allah ya tabbata gare mu, alherin Allah ya kawo mana duk inda muke. Lallai wannan ya nuna da'awa ta salafiya manufarta ita ce a hada kai amma a bisa gaskiya, ba a hada kai a bisa ƙarya ba, ba a yi burin kanka da burin yaudara ba, a zo a ce an hada kai amma ba a yi addressing menene ya raba ku ba, a tattauna me ya raba ku, me yasa kuka yi fada. Saboda haka gaskiyar lamari na daga cikin manufar da awan mu shine a raya tunanin musulmi ya san musulmi dan uwan shi ne. Amfani da mazhaba ta zama dalilin raba kai ba mu yadda ba, amfani da kungiya ko dariƙa ta zama dalilin raba kai ba mu yarda ba, a ce tunda wannan ba dan kungiyar mu bane ba zai wa'azi a masallaci kaza ba, wannan a ce tunda ba dan dariƙar mu bane ba za mu ziyarce shi ba ko zai mutu bai da lafiya ba mu da alaka da shi, wannan an yi amfani da kungiyoyi ne da dariƙu da mazhabobi aka raba addini. Dan haka ba mu yarda da wannan ba, domin Allah cewa yake wa atasimu bihablillahi jami'an ku hade ku rike igiyar Allah gaba daya wala tafarraqu kar ku rarrabu a cikin hadisi kuma annabi cewa yake wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayin Allah ya ku musulmi yan uwan juna al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne dan haka amma har an tarbiyance ka kai akan mazhaban shafi'iyya ni an tarbiyance ni akan mazhaban malikiyya ba dalili ne akan kafirta ka ba ba dalili ne akan ce bazan bi ka sallah ba ba dalili ne akan ce bazan bi ka arafa ba kai musulmi ne eh ya tabbata kai musulmi ne eh to kai nawa ne mazhaba haramun ne ta raba mu dariqa haramun ne ta raba mu kungiya haramun ce ta raba mu dan haka a cikin da'awar mu bamu yadda da kafa kungiya ba a cikin da'awar mu bamu yadda da kalewa mazhaba kwaya daya ba a cikin da'awar mu bamu yadda da kafa dariqa ko shiga cikin dariqa ba dan haka mu yan salafiya ba ma kafa kungiya kuma mu ba kungiya bane kuma mu ba ma shiga cikin kungiyar wani mu yan salafiya ba ma kafa dariqa kuma ba ma shiga cikin dariqar wani amma mu yan salafiya muna amfani da mazhabobin malamai ahlus sunna gaba daya amma ba ma kalewa kwaya daya rak wannan shine bayani daga bakin mu dan haka daga cikin manufofin mu shine samar wa da musulmi hadin kai a bisa gaskiya da kuma cewa dukkan mazhabanci da dariƙanci da kungiyanci da ke raba kan musulmi to muna fadakar da musulmi akan ayi watsi da shi sannan taqdimu hululin islamiyya waqi'iyya lil mushkilat al asriyyah al rahina halin da musulmi suka samu kansu game da siyasa game da tattali game da rayuwa game da matsalolin addini mu yan salafiya muna gabatar da wa'azozi da lakcoci da fadakarwa da rubuce-rubuce ba dan komai ba domin mu wayar mu da musulmi kai game da matsalolin da suka samu kansu na zamani wasa'ida aw isti'na fi hayatil islamiyya rashida ala minhajin nubuwa da kuma kokarin duk in an gama wannan fadakar da musulmi to a dawo a gina su su dawo su bi tafarkin rayuwar annabawa wa insha'i mujtama'ir rabbani da kuma samar da zamantakewa na kasa da kuma zamantakewa na anguwa da zamantakewa na gidaje a bisa irin yadda Allah Ubangiji yake so wa tatbiqi hukmillahi fil ard da kuma tabbatar da hukuncin Allah a bayan kasa waɗannan duk suna daga cikin manufofin mu mu'en salafiyya intilaqan min manhaj at-tarbiyya wa tarbiyya al-mabna al-mabni ala qawlihi ta'ala duk waɗannan muna yi ne a bisa wannan project namu wannan mashru'i namu na cewa a tsaya a gyara addini sannan a tarbiyyanci mutane akai kuma babbar hanyar ita ce guda daya a saka littattafai ai ta karantawa a hankali ana ta fadakar da musulmi har Allah ya kai ran da zai gyara su kenan ba mu ne ke gyarawa ba kenan ba lallai ne gyaran ya samu a zamanin mu ba kenan ba lallai ne mu nasarar da muke faman ta faru tun muna da rai ba amma mu san wace gudunmawa zamu wajen samar da matashiya dangane da ainihin gyaran wanda duk gaba ɗaya wannan mun gina ta ne a bisa inda Allah yake cewa wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim Allah ya turo annabi ne don ya karantar da mutane alqur'ani ya karantar da su sunna sannan ya tsarkake su daga zalunci da shirka da kafirci wannan manufar ba za ta yiwu ba jama'a sai an karantar da littafin Allah sai an karantar da sunnan manzon Allah sai an yi wa'azi a bar zalunci a bar bid'a a bar fasikanci a bar shirka a bar kafirci a bar munafinci ya zama musulmi dan uwan musulmi ne wadina nusba ayunina qawl rabbina subhanahu li nabihi sallallahu alaihi wa sallam duk waɗannan maganganun da muke faɗi ko amma mu ne masu lura da magana Allah da yake cewa fa in ma nuriyaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un Allah da kanshi kun ji abin da ya ga annabi shi ko dai mu nuna maka wasu daga alƙawuran da muke yi akan makiyanka akan abubuwan da kake cewa ba kyau mu kawar da su tun kana da rai ko kuma mu ainihin dauki ranka ba tare da ka ga canjin komai daga cikin abin da kake wa'azi ba makoma duk gare mu take me muke nufi da wannan maganar ita ce mu yan salafiya ba ma bin mutane da karfi da yaji mu ce sai mun tankwara su mu ce tunda ana barna a wuri kaza bari mu je mu musu duka, bari mu je mu jefa bomb a wuri kaza, bari mu je mu harbe su wannan. Duk inda ka ji wani yayi wannan ya ce shi dan salafiya ne, zindiki ne, ƙarya yake. Dan salafiya ba da ƙarfin tsiya suke wa'azi ba. Muna yin wa'azi ne da Alƙur'ani da Sunna. Mu dai ba za mu shiru mu ce ba za mu faɗa, ba za mu faɗa. Za mu bayyana kaza ba daidai bane. Kaza ba daidai bane. Kaza ba daidai bane, za mu ci gaba da wa'azi. Amma mun san cewa shari'a ta Allah ce. Ba za mu ce tunda mun yi wa'azi mutane sun ƙiji. To bari mu dauki bindigogi mu harbe su ba. In muka yi haka wannan ya saba ma tafarkin da muke bi. Wannan ba tafarkin mu bane. Tafarki ne na Khawarijawa waɗanda a zamanin nan aka fi sanin su da ƴan Boko Haram. Tafarki ne na mutanen da suke sun kauce wa shari'a Annabi da sahabbai. Saboda haka duk lokacin da muka yi wa'azi kaza ba kyau. Ko da an ji mun yi shiru baya nuna mun da mun yarda da wannan abu. Ba cewa to tunda sun ce ba kyau dan me basu gusar ba, zamu ce ba kyau, zamu bayyana. Muna nan muna roƙon Allah, Allah ya shiryar da mu baki daya da waɗanda suke waɗannan abubuwan da ba daidai bane. Dan haka a cikin da'awar mu babu gaggawa, ba ci da zuci cewa mun yi wa'azi mutane basu shiri ba, bari mu daina. Babu wannan, ya saba wa tafarkin mu. Ba cewa mun yi mutane tunda sun ki, bari mu je mu harbe su, wannan ya saba tafarkin mu. Amma ba za mu daina ba, ba kuma za mu sa ƙarfi ba, amma za mu ci gaba ana ta karantarwa. Imma waɗannan mutanen Allah ya shiryar da su, abinda muka fi so kenan. In Allah bai nufe su da shari'a ba, al'amarin su yana ga Allah. Me yiwa idan ƴaƴansu suka taso suka ji ana da'awa, sai Allah ya shiryar da su, don ta yiwu dalilin batan su shine ba su tashi sun ji ana da'awar ba. A ƙarƙashin wannan, mu ƴan salafiya muna mai da al'amarin mu ga Allah, kuma muna tabbatar da wata ka'ida ta shari'ar musulunci akan man ajjala shay'a qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Idan ka ci da zuci, ka sa gaggawa a cikin da'awa, dan haka ka sa ƙarfin tsiya da ƙarfin tuwo da na bindiga da na bamabamai, sai Allah ya maka uquba ta hanyar ya hana ka cin nasara. Jama'ar musulmi, wannan ita ce manufar mu. To kokarin tabbatar da wannan manufar, kokarin cimma wannan manufar, jama'a, muka kafa makarantar nan tamu mai suna Darul Hadisi Salafiyya. Ita makarantar Darul Hadisi Salafiyya suna ne daga cikin sunayen makarantun malaman hadisi tun na da. Ma'ana malaman hadisi galibin su in suka yi makarantu, wannan sunan suke sa musu, domin a tabbatar da cewa ana so ne a yi da'awa wadda za ta raya tafarkin da Annabi da sahabbai suke a kai. Don haka makarantar ba ta yiwuwa ta kasance ƙarƙashin wata gwamnati, ba ta yiwuwa ta kasance ƙarƙashin wata ƙungiya, ko ƙarƙashin wata ɗariƙa, ko ƙarƙashin wata mazhaba. Makarantar tana zama mai cin gashin kanta ne. Kenan wannan makarantar tamu ta kafu ne don ta ci gashin kanta. Don haka duk abin da makarantar ta ga ya dace ta yi wa'azi a kai, ko ya saba ma gwamnati, za ta yi wa'azi ta ce kada a yi wannan abin, kamar allurar rigakafi. Ku tuna ba inda ba a yi wa'azi a Najeriya nan game da allurar rigakafi ba, amma abin bai yi tasiri ba. Amma ana zuwa akai a nan Darul Hadisi Salafiyya, tun daga shugaban ƙasa har ministoci, tun daga sarakunan gargajiya har masu anguwanni, sai da kowa kujerar shi ta rawa. Amma fa ba a zagi kowa ba. Ƙarfin hujja ce ta ilimi kawai, da kuma methodology na ilimi. Don kaga da aka tayi sai aka je aka ɗibo jugga-juggan masana, suka zo suka yi bayani a bisa hasken ilimi. Kuma makarantar ta jefa ƙalubale cewa ƙofa a buɗe take, wanda duk ya ce abin da masanan nan suka faɗi ba haka bane, ya zo a zauna da shi. To kaga makaranta a ƙarƙashin gwamnati take. Ba zai yi wannan kwangilar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta karɓo a hannun Amerika da su Bill Gates a ce makarantar kuma ta zo ta karo da ita a haka ba. Sarakunan gargajiya hankalinsu ya tashi, domin wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin da suka rage musu waɗanda suke cin abinci. Haka nan ƴan siyasa da sauran azzalumai daga cikin malaman ƙungiyoyi da ɗariƙu. To don haka makaranta ta Darul Hadis makaranta ce mai zaman kanta. A ƙarƙashin wannan an kafa makarantar ne don ta cimma waɗannan buƙatun ta hanyar ilimi da karatu. To don haka ita makarantar ƙofar ta a buɗe take, duk abin da aka karantar ko aka bayyana da ilimi za a bayyana kofa abu da take duk wanda zai kalubale ya taho da ilimi amma da karfin mulki da barazanar shine wane to wannan babu wanda ya isa duk duniya abinda makarantar darul hadisi ta gino akai kenan cewa duk abin da ta karrara a ilmance to sai dai a zo a ilmance a zo a mukabalance ta amma da dabara da karfin kudi da karfin mulki ƙarya ne makarantar ba za ta yi reverse daga abin da ta tabbatar da ilimi ba sai dai da ilimi wannan shine abin da makarantar take akai tintini kuma shine abin da za ta dore akan shi har abada insha Allah ta'ala a ƙarƙashin tabbatar da wannan manufar makarantar ta zuba karatuttuka na alqur'ani mai girma tun daga yara matan aure tafsiri tajwidi da sauran ilmomi to haka kuma an zuba wa manya haka bangaren hadisi haka bangaren fiqhu haka bangaren larabci haka bangaren aqida haka bangaren sira haka bangaren tarihi haka bangarorin abubuwan da suka shafi rayuwa na abubuwan da suka shafi ilmomin sana'a da ake kira ilimin boko duk wannan na daga cikin hanyoyin da makarantar take bi wajen cimma wannan burin dan haka ku kiyaye duk abin da za a ce maka wannan shine manufar sa albani ka duba ka gani yana daga cikin hanyar ilimi ba shi daga cikin hanyar ilimi kai tsaye ka karyata duk inda kake a duniya in aka ce maka ga su albani can sun dauki bindiga sun yi kaza ku ce karya ne ya saba manufar su ga su albani can sun je sun yi wasuwa na duka wannan ya saba manufar su amma ga su albani can za a zauna da su za a yi muqabala ilimi to wannan kawai kana buƙatar in ya tabbata haka ne to kar kai musu ga su albani can wani ya zo makarantar su ya ce bai yarda da abin da suka faɗi ba ya rungumo littattafai za a zo a yi magana wannan yana daga cikin tafarkin saboda haka jami'an tsaro daga cikin 'yan sanda da SSS da sojoji da kullun suke tambaya menene activities na su albani ne activities din su albani shine ilimi yada ilimi karantar da ilimi aiki da ilimi a cikin littafi ba wanda ya isa hana wannan ko mala'ika ne zo duniyan nan bai isa hana ba sai an karantar da ilimi ba wata doka duniya da lahira wanda za ta hana a karantar da ilimi a cikin littafi saboda haka ku daina wahalar da kanku jami'an tsaro activities din su albani shine karantar da ilimi a cikin littafi to duk abin da kuke tunanin an fada ko an aikata ya saba muku sai dai ku shiryo malaman ku a zo a zauna da su ayi karatu a bude a tattauna amma ba dai a ce za a nuna karfin tuwo karfin tuwo ba shi da amfani anan karfin ilimi ake so so in kuna da malamai kun shirya to wannan shine za ku iya wannan tattaunawa amma dan ku ce za ku nuna barazana da kisa da dauri da duk wani abu ba abin da zai wa da'awar salafiya yau shekara 35 ana wannan da'awar a nan garin Zaria aka haife ta a nan garin Zaria aka kyankyashe ta a nan garin Zaria ta bubbugo gashi har ta kai mustawadda yau wasu garuruka ne suke zuwa su koya su je su kai garurukan su saboda haka da'awar ba wani abu bane karantar da ilimi ne a bisa littafi shi ya sanya muka sanya karatun littafin sharh sunna wallafar al-imam al-hafiz abu muhammad الحسين ابن مسعود البغوي ابن الفراء رحمة الله عليه وانا اللي تافي مجلدي قوم شاشدا كاقا قودا قوة شكرا زامي مجلدي ايا كاقا انا سارا نند شكرا قوم شاشدا يركو شاشدا باقا كمال اللي تافي تو وانا يتاكي من فرمو دا ابن دا مكيسو مفاقي اكرقشن كراتو زامو فاقي دا خجو جمو سبو دا هكا جماعة duk wanda yake jin labarin makarantar to ya san ba wurin taro ne na hayaniya da rudani ba wuri ne na abuda littafi a karanta abinda akai a sake zuwa a ci gaba har sai ranar da aka sauke dan haka ga littafin sharh sunna a yau zan yi mishi kaddamarwa bayan kaddamar da shi da nayi muka fara karatun shi rashin zama yasa shekarun baya da suka wuce ba a ci gaba da karatun ba haka ta sake faruwa ba a sake ci gaba da karatun ba in Allah ya so yanzu na dawo Zaria in ba larura ba ko aikin haji jama'a ba na sake fita zuwa Zaria ko Umara insha Allah sai larurar dolan dole ma'ana Zaria gida daram dam dam dan haka aikin kenan karatun sharhus sunna ga tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi ga karatun fiqhus sira za mu kammala fiqhus sira kwanan nan insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin zadul ma'ad mujalladi 6 ne shi kuma wallafar al-imam shaykhul islam abu abdullah muhammad ibn al-qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi haka nan mako mai zuwa za a kammala karatun littafin hamawiyya ana kammala shi za a sake shiga wani littafin haka in ka zo nan da sassafe muna karatun riyadus salihin ana karatun askari ana karatun ahlani ana karatun wasitiyya littafai kadai muke karatu domin tabbatar da wannan manufar tamu mun jajirce kamar yadda ɗaya daga cikin magabata mu sayyidina Ali yake cewa idza kunta fi amrin fakun fihi duk abin da kake kai da gaske saboda haka karka ji tausayin mu ka tausaya wa kanka kana fikin sakhratan yawman li yuhiyaha kamar rago ne yazo yana karo da dutse ba za a ce rago ka ji tausayin dutse ba sai dai rago ka ji tausayin kanka saboda haka karka ce aiki yayi mana yawa mune wadda awar mu hidima ne wadda muka ce muna rayuwa don ita da awar ne ma'ana idan babu ita da awar to rayuwa a wurin mu babu sauran amfani saboda haka da gasken gaske muke kai abin da ya kai kaga muna diban miliyoyin nerori muna laftawa muna wannan irin gini ka taba ganin mun gina shago haka ka taba ganin mun gina wani abu duddan mu tabbatar da da'awan mu ne yau kusan shekaru 40 ba abin da muke sai siyan littafai na miliyoyin nerori duddan mu wa wannan da'awar ta mu aiki duk abin da kaga mu ne a duniyar nan mu ne ne da gaske don mu raya wannan da'awar don kamar yadda muka ce muna rayuwa ne don mu rayar da da'awar da ikon Allah ashe ko wannan aikin ba na wasa bane dan haka karatun littafin sharhus sunna wallafar al-imam al-hafiz al-baghawi shine muke gabatarwa a yau insha Allah yayin da kaji waɗannan bayanan dan uwa akwai sauran bayanai gutsatsari dangane da abin da ya shafi menene sunna menene wajibcin bin sunna duk waɗannan bayanan al-imam al-baghawi ya lamince mana suna nan a cikin littafin wato shi littafin sharhi ne na sunna ba wai ma sunnar ba kadai a zai maka sharhin sunna game da aqida zai maka sharhin sunna game da fiqh zai maka sharhin sunna game da tauhidi zai maka sharhin sunna game da tarihi zai maka sharhin sunna game da larabci duk abin da ka san ake bukata zai maka sharhi akai insha Allah ta'ala a karkashin waɗannan zan takaita wannan sharaf fagentawa insha Allah ta'ala in abka kai tsaye zuwa ga tarihin al-imam al-hafiz al-baghawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi na sharhus sunna littafi ne wanda ya kai matuƙa ƙwarai da gaske yau kusan shekaru 800 da suka gabata da rubuta littafi kuma littafin ya samu shahara a tsakanin malamai da ɗaliban ilimi a wannan zamanin su malam Shu'aib al-Arnaut ya haɗin gwiwa tare da ɗan uwan shi kuma abokin shi Zuhair al-Shawish suka zauna suka fara aikin gyara da buga wannan littafi tun a 1974 'yan makaranta ku yi lissafi shekara nawa kenan shekara 40 ba ɗaya nake ji haka ne to haka al'amarin yake haka malamai suka ci gaba da yaɗa wannan littafi kamar yadda zan zo in faɗi alaƙa ta da littafin ni ta fara ne daga 1978 a inda wani malamin mu ya zo da mujalladin farko ya fara karanta mana tun muna matasa saffa a Dr. Abdulrahim wani malami ne wanda ya karantar da physics ko medicine a nan ABU kuma khiriji ne na aljami'atu salafiya da ke India Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi jama'ar musulmi alhalatu siyasiya wani hali ne aka haifi al-imam al-baghawi a ciki na siyasa na mulki wanda ya yi tasiri wajen kai shi zuwa ga halin da ya samu kanshi har ya kai ga rubuta wannan littafi ina so ka sani kamar yadda za ka zo ka ji Baghawi an haife shi ne a cikin karni na 5 wato shekara 400 ta dan haya da dan wani abu kadan a wannan zamanin akwai dauloli waɗanda sun taso, wasu sun yi rauni, wasu sun rushe. Daga ciki akwai daular Banil Abbas, daular Abbasawa da ta farkonta da ta biyunta dukkan su suka taso suka rugurguje. Ana nan sai daular ƴan Shi'a ta taso, daular ainihin Banu Buwai. Wannan daula ta yi ƙarfi kuma ta yi amfani da mulkinta ta turmushe duk wanda yake da'awa ba irin tasu ba. Suka kuma amfani da ƙarfin mulki suka ainihin yaɗa aƙidarsu ta Shi'anci. Ana nan a cikin haka daular kuma ainihin Fatimiyya su ma suka taso suka yi ƙarfi a ƙasar Masar da kewayenta, wanda wannan ya yi tasiri a sauran ɓangarori na duniya. Ana nan sai daular Sajaliƙawa. Daular Salajiƙa, wannan daula ta Salajiƙa daula ce ita kuma wadda ta ginu a kan ash'ariyanci. Kaga dai an gudu ba a tsira ba daga bid'a zuwa ainihin bid'a. Haka suka ci gaba, kowace daula ta zo sai ainihin ta yaɗa manufofinta, ta kafa makarantu, ta tsaida malamai, ta ainihin goyi bayansu. To kun ji irin yadda al'amarin siyasa ya kasance a wancan lokaci, sarki goma, zamani goma. Ta ɓangaren ilimi kuma da aƙidoji, ƴan Shi'a sun yi ƙarfi a wannan zamani. Sannan Khawarijawa su ma suna da ƙarfi a wannan zamani. To sa'annan sai kuma Mu'tazilawa, wato ƴan tatsine, ƴan ƙalaƙato, waɗanda suke cewa ba su yarda da sunna ba sai Al-Qur'ani, su ma sun yi ƙarfi. Sannan sai ulama'ul kalam daga cikin Asha'ira, ƴan al-wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu, waɗanda suka saba ma addinin Allah da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da yawa daga cikin waɗannan sun kafa makarantu, makarantunsu sun yi ƙarfi. A irin wannan zamani ne al-Imam al-Baghawi ya taso, kewaye da ƴan bid'a sun litsa ko'ina, tun daga ɓangaren mulki har ɓangarori na ilimi. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Idan aka dubi nahiyar malamai kuma, a wannan zamani akwai manyan malamai waɗanda aka ji su a duniyar ilimi, waɗanda waɗannan malamai ɓangaren tafsiri akwai su As-Sa'labi, wanda yake da tafsirul kashf wal bayan, da kuma al-Imam al-Mawardi, wanda yake da tafsirin nakt wal uyun, da ainihin wato al-Imam al-Qushairi, wanda yake da littafin lataiful isharat, da sa al-Imam Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Wahidi, al-Allamatu al-Wahidi, wanda shi a wannan lokaci tafsirai uku ya rubuta, da al-Mabsut, da al-Wasit, da al-wajiz. Su Zamakhshari duk a wannan zamanin suka rayu. Su al-Imam al-Kayattabari da su Ibn al-Arabi. Su al-Imam Abu Muhammad Makki Ibn Abi Talib al-Qaisi duk a wannan zamani suka rayu. Su al-Imam Abu Amr al-Dani dukkansu sun rayu ainihin a wannan zamani ne. Haka nan manya-manyan malamai irin su Karmani dukkansu sun rayu a wannan zamanin. Kun ji nau'in malaman da Imam al-Baghawi ya rayu tare da su a zamani guda, wanda in ka fahimci abinda nake maka ishara, rayuwa tsakiyar ƴan bid'a tana molding ahlus sunna, inda gaske yake tashi karatu don ya yaɗa da'awar shi, inda gaske yake. Rayuwa tsakiyar malamai tana da tasiri a tsakanin ahlus sunna ya tashi ilimi don ya ga ya taimaka wa da'awar shi, musamman da yawa daga cikin waɗannan malaman da muka faɗi ba aƙida ahlus sunna suke akai ba, da dama daga cikinsu suna kan aƙidoji ne na ash'ariyawa waɗanda suke ta'awilin sifofin Allah. Wasu daga cikinsu mu'tazilawa ne irinsu Zamakhshari da makamantansu. To me kake tunani idan akwai ahlus sunna wanda yake da kishin addinin shi, shi ma zai ga cewa dole ne ya tashi ya yi ilimi don shi ma ya yaɗa tashi da'awar da kuma tashi manufar. A ɓangaren hadisi akwai manyan masana irinsu al-Imam al-Jurjani, wanda ya rubuta littafin Tarikh al-Jurjan, irinsu al-Imam Abu Nu'aymin a wannan zamani suka rayu mai littafin al-Hilya, haka nan manya-manyan masana irin su al-Imam al-Harwi wanda ya rubuta littafi ainihin wato mustakhrajun ala sahihaini dukkansu al-Imam Abu Ya'la al-Khalil mai littafin al-Irshad a cikin tarihin malaman hadisi dukkansu bai haƙi a wannan zamani ya rayu Allahu Akbar manya-manyan malamai irin su Khatib al-Baghdadi dukkansu a wannan zamanin suka rayu su Ibn Abdul Barri Abu Umar dukkansu ƴan wannan zamanin ne a wannan zamanin su Baji suka rayu su Ibn Makula manya-manyan malamai mai littafin al-Ikmal duk a wannan zamanin suka rayu al-Allamatul Humaydi mai littafin al-Jam'u bayna sahihaini duk a wannan rayu a wannan zamanin suka rayu haka nan manya-manyan masana daga cikin malaman hadisi duk sun rayu a wannan zamanin me kake tunani a ce kana rayuwa duniyar ka tana cikin irin waɗannan malaman zai yi ka zauna ba zai yi ka zauna ba sannan bangaren fiqhu in muka koma mazhabin hanafiya za ku ga manya-manyan malaman ahnaf irin su ainihin wato al-Imam al-Qadiri wanda yake babban malami ne a mawara an-nahr gaba daya kasashen Khurasan Iran da Faris da sauransu ba a samu malami irin shi ba haka nan ainihin an samu daga cikin manya-manyan malamai irin su Addami Ghani wanda yake alqalin alqalai ne a cikin mazhabi na ainihin Hanafiya bangaren Malikiya akwai manya-manyan ainihin malamai kamar su al-Imam Abu al-Qasim Abdurrahman ibn Muhammad al-Hadrami al-Maliki daga cikin su akwai ainihin malamai irin su As-Saqali daga ciki akwai su al-Imam Asbagh dan Muhammad dan Asbagh al-Qurtubi waɗannan manyan hamshakan malaman Malikiya kenan waɗanda bagawi yayi zamani da su a bangaren Shafi'iyya akwai malamai irin su al-Imam Abu al-Hasan Ali dan Muhammad dan Habib al-Mawardi mai littafin al-Hawil Kabir wannan littafi ne kwaya daya amma kusan mujalladi 100 da wani abu ne har yanzu ana kan buga littafin ne jama'a tun wajen shekara 20 ana buga shi yana fitowa ne a hankali a hankali mutum da ya rubuta a ce kana rayuwa zamanin da waɗannan suke wannan rubutu kai kuma ka zauna ina fata an gane al-Imam Shirazi wanda ya littafin al-Muhazzab da Imam an-Nawawi wa sharhi da mai littafin al-Lum'a da Tanbih duk a wannan zamani suka rayu ina fata an gane bangaren Shafi'iyya kenan karkamanta Ghazali ma a wannan zamanin ya rayu Ghazali al-Imam al-Ghazali in ka koma bangaren Hanabila al-Imam Abu Ya'la ibn al-Farra a wannan zamanin ya rayu haka nan manya-manyan malamai irin su al-Imam Abu Ja'far Abdul Khaliq ibn Isa al-Sharif al-Hashimi al-Abbasi mai littafin Ru'usul Masail da kuma Sharhul Muzahhab duk a cikin wannan zamanin suka rayu haka nan al-Imam Abu al-Farj Abdul Wahid ibn Muhammad ibn Ali al-Shirazi duk a wannan zamanin suka rayu haka nan al-Imam Abu al-Khattab ainihin Mahfuz ibn Ahmad ibn al-Hasan duk a zamanin suka rayu me kake tunani ya kai dan uwa waɗannan mazhabobi ne waɗanda a wannan lokacin kowace mazhaba tana da malamanta tana da masu kuɗi waɗanda ke goyen bayanta tana da sarakuna da dagatai da hakimai waɗanda suka daure mata gindi me kake tunani idan kai da ke da'awar salafiya mai manufofi irin namu da na faɗi a ɗazu kai kuma ka taso sai ka zauna zai yiwu jama'a ina son ku yi nazarin wannan kowa ne wa tashi hidima kai sai ka zauna wato in ne muku shimfiɗa ne don ku gane irin zamanin da malamin nan ya rayu a ciki wanda shi ya tasiri a kan shi wajen ya tashi ya rubuta wannan littafin da daga san da ya rubuta littafin har yau ba a sake rubuta littafi a hadisi makamancin shi ba ko an fahimta jama'a to sannan ta wani gefen akwai al-madarisun nizamiya wasu makarantu ne waɗanda wasu sarakuna a ƙarƙashin wani waziri mai suna al-wazir nizam ya zauna ainihin ya samu kuɗi ya rinka gina su gari gari anguwa anguwa ba abin da yake yadawa a ciki sai aqidoji na ash'ariyanci sannan sai kuma fiqhu irin wanda ya amince da shi shine fiqhu na mazhabin ahnaf me kake tunani a irin wannan zamani imamu al-imam al-baghawi shi bai da kudin gina makaranta talaka ne amma yana da ilimin da zai rubuta. Shin wace hanya kake jin zai mukawamanci irin waɗannan malaman sarakuna waɗanda su suna da kuɗin su gina makaranta, suna da malaman da ra'ayinsu yayi ɗaya, za su iya ɗibo mutane su karantar da su kyauta, kai kuma ya zama wannan irin da'awar da ake a wannan makarantar ba tai daidai da manufarka ba, kuma ga waɗannan makarantun an cika irinsu a garuruka da anguwanni, me kake tunani kai in ya zama kana da da'awa sabanin wannan? Zama za ka yi shiru, za ka al-Imam al-Baghawi waɗannan irin abubuwan jama'a sun yi tasiri a kan shi wajen ya tashi domin yaɗa tashi manufar da tashi da'awar. Jama kun ji zamanin da aka haife shi, ina fatan yanzu kun iya suranta yadda zamanin yake. Bari muku karamin misali, ka shiga cikin barikin soja ka ga ƴaƴan da ake haihuwarsu a barikin soja, ka je ka ga menene tunaninsu shine su zama sojoji. Ka shiga cikin jami'o'i ka ga ƴaƴan da professors da doctors suke haihuwa, ka ga menene tunaninsu shine su zama academicians. Haka ne? To haka ka shiga cikin tawagar 'yan kasuwa, ka je cikin tsakiyar kasuwar sabon garin Zaria ko sabon garin Kano ko kasuwar Kurmi, ka je ka ga duk wani ɗa wanda ya tashi ya ga uban shi a cikin harkar kasuwanci, menene tunanin shi yake karkatuwa zuwa gare shi? Kasuwanci. To al-Imam al-Baghawi ya tashi da aqidar shi ta salafiyya da manhajin shi na salafiyya, ga ilimi kamar yadda za mu zo mu ji ya bi malamai ya tattaro ilimi, gashi sun tashi suna yaɗa da'awa wadda shi a wurin shi muguwar da'awa ce don ta saba wa aqidar shi da manhajin shi. Sai kuma kai tunani, ba shi da ko kwabo da zai yi ko da rimfar kwano ya ci gaba da karantar da ɗalibai, amma yana da ilimin da zai rubuta. Kana jin ya zo rubutawa ba zai fanshe a nan ba? Kuna fahimta abin da kyau? To kun ji zamanin da aka haife shi, kun ji yadda siyasar zamanin take kadawa, sarki goma zamani goma, kowane mai sarauta ya zo zai daure wa irin aqidar shi da malaman shi gindi a yada da'awar shi. Ana nan sai aka haife al-Imam al-Husayn ibn Mas'ud ibn Muhammad al-Farra aw ibn al-Farra al-Baghawi al-Shafi'i. Sunan shi al-Husayn, sunan mahaifin shi Mas'ud, sunan kakan shi Muhammad. Da ya haifi ɗa na farko sai ya sa wa ɗan shi sunan kakan shi, don haka ake mai alkunya da cewa Abu Muhammad. Zamu zo zamu tattauna wannan. Ana ce mishi al-Farra, malam mai buzu, ko ibn al-Farra, malam ɗan mai buzu, duka daidai ne, saboda uban shi yana kafe buzu, yana gyaran buzu, shi ma kuma da ya tashi sai ya raya wannan sana'ar. Don haka wasu su ce mishi al-Farra, shi da kanshi mai buzu, wasu kuma su ce mishi ibn al-Farra, malam mai ɗan sana'ar mai buzu. Al-Baghawi, danganta shi zuwa ga Baghawi, danganawa ce zuwa ga garin Bagh ko kuma Baghshur, wanda a yanzu garin yana cikin ƙasar Afghanistan. Ina fata an gane. A wancan zamani yankin garinsu ya fada cikin yankin ƙasar Iran, amma a yanzu garin ya fada cikin ƙasar ainihin wato Afghanistan. Ana danganta shi zuwa ga Ash-Shafi'i ba don yana da takalidanci da mazhabin Shafi'i ba, sai don inda aka haife shi ya taso an tarbiyyance shi ne a bisa mazhabin Shafi'iyya. Allah maɗaukakin sarki ya ji kan al-Imam al-Baghawi, Allah maɗaukaki ya gafarta mishi. Yanzu mun kawo duk abubuwan da suka danganci sunan shi da sunan iyayen shi da kakannin shi, sai abin da ya shafi alkunyar shi, kamar yadda ka ji na fara ishara, dukkan malaman da suka yi tarihin shi alkunyar da ya shahara da ita ce baban Muhammad. Dangane da laƙabi kuma, to yana da laƙuba masu yawa. Kun dai ji irin dandazon 'yan bid'an da suka kewaye shi, kun ji kuma irin tarin malaman Qur'ani da sunna da ya taso cikinsu. To saboda wannan aiki da ya tayamma, na rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam da ruwaitota da sharhinta da yadata sai zama malaman zamanin shi da dalibai su ne mishi ainihin wato laqaba iri iri daga ciki dai suna ce mishi muhyis sunna suna ce mishi rukunud din daga ciki suna ce mishi zahirud din suna ce mishi kuma qami'ul bid'a ana mishi laqabi da al-imamu kuma ana ce mishi shaykhul islam waɗannan laqaba da kaji su ne waɗanda malamai suka binciko irin waɗanda ake wa ainihin al-imamu al-baghawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi malamai masana sun tabbatar da cewa an haife shi hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama tana daidai da jumadal ula shekara ta 433 kun ji daidai lokacin da malamai suka gano ainihin rasuwar shi a lokacin haihuwar shi afwan kun ji a garin da aka haife shi a garin Bagh ko kuma a garin Bagsho wanda ake danganta shi zuwa gare shi ake ce mishi al-imamul baghawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi imamul baghawi ya rasu a garin Marwa wadda take kasar Iran a yanzu ainihin wato 12 biyu ga watan ainihin wato Shawwal shekara ta 516 shekara ta 516 Imam al-Baghawi malami ne wanda ainihin ya tsaya akan sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara neman ilimin sunna tun yana matashi dan shekara kamar 16 zuwa 17 ya fara ainihin yawo garurukan ilimi sai dai wani ikon Allah saboda halin talauci da ya samu kansa a ciki bai taba zuwa koda Baghdad ba bai kuma taba shiga Hijaz ba bai taba shiga Makka da Madina ba dan haka bai taba yin aikin haji ba Allahu akbar amma duk da haka ya shiga manyan garuruka na musulunci kamar Harra ya shiga ainihin Tus ya shiga Naysabur ya karbo ilmomi a wurin manyan malamai jama'ar musulmi kun ji waɗannan suna daga cikin ainihin wato kadan na tarihin ainihin al-Imam al-Baghawi dangane da halayen shi da ɗabi'un shi masana tarihi sun siffanta shi da cewa mutumin kirki ne yana da dogaro ga Allah yana da kyawawan halaye na haƙuri da halin da ya samu kanshi dan haka sirar shi sai ta zama abar yabawa ga duk waɗanda suka biyo bayan shi wanda ya zauna ya dogon nazari dangane da tarihin al-Imam al-Baghawi zai ga cewa mutum ne wanda yake da haƙuri da kaɗan yana cin abin da ya samu yana sanya duk abin da ya samu ba shi da alfahari sannan kyale-kyalen duniya ba su dame shi ba haka nan baya dora wa kanshi cewa shine wani dan haka sai an ganshi da kama iri kaza Allahu akbar sakamakon haka Imam Az-Zahabi malamin tarihin duniya ya faɗi wata kalma a kanshi yace innahu kana min al-ulama'i ar-rabbaniyyi yana daga cikin malaman Allah wa kana yulazimu at-taharata da'iman wa la yulqi ad-darsa illa ala tahara baya rabuwa da tsarki kullun yana cikin alwala duk sanda zai darasi to yana cikin alwala waɗannan suna daga kadan cikin ɗabi'un wannan malami sannan dukkanin ɗabi'un shi da kaiwa da komowar shi malamai da suka san shi sun kwatanta shi da cewa komai nashi yana kokarin ya takaitu ne dangane da yadda ya karanta rayuwar sahabbai da tabi'ai ta gudana akai wato tsantsar salafi ne a wajen ɗabi'un shi aqidatu wajen aqidar shi kuwa anan so nake in karanta muku abin da masana suka rubuta domin ku taya ni saurare da hukunta wane ne al-Imamu al-Baghawi gashi masana suka ce laqad arafna sabiqan anna al-asr alladhi 'asha fihi al-Baghawi ظهرت فيه الفرق الكثيرة والمذاهب المتعددة التي انتشرت آنذاك وكان لها علماؤها ودعاتها الذين روجوا لها ولبسوا على الناس بها غير أن البغوي لما نشأ مع كتاب الله واشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وتتبع حال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين كان ذلك وقاية له من الخطأ والزلل ولذلك وجدناه صحيح العقيدة في الدين سالكا سبيل السلف حالا وعقدا وكان يضم علم الكلام والفلسفة وينتقد الابتداع ويدعو للاتباع وقد التزم مذهب أهل السنة والجماعة عن علم ويقين ودعا إليه بفهم ودراية في وسط تلك المذاهب والأفكار التي أثرت في غيره من علماء عصره ومشايخ وقته ولعل خير شاهد على سلامة عقيدته وصفاته مؤلفاته التي قرر فيها ما يذهب إليه في أمور الاعتقاد وسنورد شيئا من التفصيل في ذلك عند الحديث عن كتابه شرح السنة في الباب الثالث كنجا أبن دمال ميسوك فدياك أتك إيج أبن دمال منكي تيوا دق بيانا دمك قباتر أمايا كوا دي انزياب همتي إرن إندر وانا مال ميتاسو رايواتي ودتكي ظهرت فيه الفرق الكثيرة أخي قنجيو إيدا أريقو ديوا والمظاهب المتعددة da mazhabobi daban-daban allatin tasharar anabaq wadanda a lokacin suka yadu wa kana laha ulama'uha wadannan kungiyoyi da mazhabobi ha suna da malamai wa du'atuha kuma suna da wadanda ke kira a zo abu wadannan kungiyoyi da mazhabobi allazina rawaju laha wadanda suka yi tawa wannan irin akidoji da dariqu da mazhabobi nasu wato kirari da jan hankalin jama'a da karantawa walabbasu ala nas kuma suka rikida mutane gaba daya wanda yazo ya kira ku zuwa ga dariqa kaza wanda ya kira ku zuwa ga mazhaba kaza wanda yazo ya kira ku zuwa ga tafarki kaza an fahimta ghaira anna al-baghawi sai dai kuma shi baghawi lamma nasha ma'a kitabillah yayin da ya zama shi ya taso ne tare da littafin Allah washtagala bi hadisi rasulillah kuma ya shagaltu da hadisan manzon Allah watatabba'a hala salaf kuma ya rinka bibiyar tarihin malaman farko as-salih mutanen kirki min as-sahabati wat-tabi'in daga cikin sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum min as-salihin da salihain bayan Allah da suka biyo bayan waɗannan kana zalika wiqayatan lahu min al-khata'i waz-zalal rukun shi da al-qur'ani da sunna da kankamewar shi zuwa ga manhaji na malaman farko sai ya tsare shi daga afkawa kuskure da kuma zamiya waliza dan haka wajadnahu sahihal aqidati fid din sai muka same shi yana da ingantacciyar aqida a wajen addini salikan sabilas salaf sannan yana bin tafarkin magabata halan wa uqdan a wajen dabi'un shi da wajen aqidar shi jama'a duk wanda yake da littafin siru alamin nubala yaje dauki mujalladi na 19 shafi na 441 zai ga karin bayani akan haka dan haka wa kana yazummu ilmal kalam dan haka al-imam al-baghawi yana zargin ilmul kalam wato ilimin mantiki wal falsafa da ilimin falsafa wa yantaqidu libtida sannan kullun yana rugurguza bid'a wa yad'u lilittiba yana kira azu abi sunna wa qad iltazama madhhab ahli sunnati wal jamaa ya rike mazhabi na ahli sunna da jama'a an ilmin wa yaqini abisa ilmi da yaqini dan haka kuji duk rudanin da Najeriya take ciki da duk hayaniyar da Zaria take ciki baka da hujjar da zaka ce ɗan bid'a sun yawa saboda haka zaka bu bid'a kace saboda masu kira zuwa ga kaza duk gidan rediyon da aka bude su za a ji saboda haka sai kace wannan dalili ne akan zaka bi abin da suke a lallai ne ka koyi ilimi a wurin malaman sunna kuma ka tsaya wa tafarkin ahli sunna gam a bisa yaqini dan haka cewa kai ahli sunna ne baka zuwa kana koyin ilimi a cikin littafi ko kana bata kanka lokaci ne kuma kana yaudara kanka ne kuma akwai yuwar ka iya fadawa kowace aqida baka da wata isma diniya baka da wani kariya baka da wata garkuwa ba abinda zai tsare ka daga ka bid'a ko san zuciya mafi lalacewa mafi saukin lalacewa da zaka shiga ita ce sai ka fara zargin masu karatu cewa ai kai ma ahli sunna ne amma yaya su suke da zati ya dole suna da bambanci da kai
kai fa baka karatu, jahilin ahlus sunna ne, su kuma ahlus sunna ne masu karatu. Saboda haka wannan irin yan bid'a da al-Imam al-Baghawi ya tashi cikin su, amma kasantuwar shi ya tsaya ya koyi Qur'ani da hadisi, ya kankame yana karanta tarihin malaman farko ko kadan bai kadu ba, hasali ma sai ya zama me, sai ya zama shi yana bin manhajin ahlus sunna ne da ilimi da yaqini, ba shi da tantama ko kadan, ba shi da shakka ko kadan. Wada'a ilaihi bi fahmi, kuma ya rinka kiran mutane a tawo abu tafarkin magabata da ilimi, wa diraya da iyawa, fi wasa tilkal mazahib, a tsakiyar waɗannan mazhabobi wal afkar da irin waɗannan aqidoji, allati asarat fi ghairi, waɗanda sun yi tasiri a kwakwalan wasu min ulama'i asri. Duk waɗannan malaman da suka muka faɗi, har su Ibn al-Arabi har su Baji, ba wanda ya tsira daga waɗannan bidiyoyin. Za ka samu in nan ba a ja wannan ta wajen mazhaba ba, za a ja wannan a wajen aqida. Yanzu Baji Ash'ari ne, Ibn al-Arabi Ash'ari ne, Mawardi Ash'ari ne, Zamakhshari Mu'tazili ne, ga karatun suna da shi, amma sai yawan zagin malam, karatun bai amfanar da su ba. Me yasa? Saboda ba su lazimci tafarkin da al-Imam al-Baghawi ya lazimta ba. Da haka shawarata da nasihata ga duk wani ɗalibin ahlus sunna, ka lazimci karatu, ka lazimci Qur'ani da sunna, ka lazimci karanta tarihin malaman farko. Za ka ga duk yadda ruɗanin yan bid'a ya faru ko ba za ka kadu ba. Kai dai ka ji irin wannan zamanin da ya rayu, zamani ne ma fa ba irin wannan ba, ya sha bamban da irin wannan. Domin irin wannan zamanin gwamnatocin suna goyon bayan yan bid'a ne waɗanda kawai za su yi musu abubuwan biyan buƙatarsu. A wancan zamanin nan kuwa gwamnati ce take tabannin bid'a ita da kanta, ita da kanta ce za ta rijista, ita gwamnatin Shi'a ce, ita gwamnatin Ash'ariyanci ce, ita gwamnatin kaza ce. Amma yanzu ba wata gwamnati da take tabannin haka a ƙasar nan, sai dai me, in ta ga cewa wancan ya iya mata tsubbu, to sai ta je rinka mata tsubbu, shine sai ta rinka taimaka a ɗariƙar shi ko ƙungiyar shi ko mazhabar shi. Ina fata an gane. Amma a wancan lokacin gwamnatocin sun rayu ne domin su gina waɗannan irin munanan aqidoji. Amma al-Imam al-Baghawi ya iya stealing away, ya iya kubuta ba tare da duk wata bid'a ta yi tasiri kamar yadda bid'o'in suka yi tasiri akan malamai wa mashayikhi waqtihi da kuma shehunan zamanin shi. Wala Allah khaira shahidin ala salamati aqidatihi wa sifatihi mu'allafatu. Kaga in kana son ka gane gaskiya abin da nake faɗi ko, duk waɗannan zantuttukan ka ji su, amma ka san abin da zai tabbatar maka da gaskiyar su, ka karanta littafin al-Imam al-Baghawi, zaka ga duk abin da muke faɗi ya tabbata. Allati qarrara fiha ma yadhhabu ilayhi fi umuri al-i'tiqad, wanda a cikin waɗannan littafai al-Imam al-Baghawi ya tabbatar da aqidojin shi. Jama'an musulmi kun ji wannan. Bayan wannan yanzu mun ji inda da sadda da irin zamanin da aka haifi al-Imam al-Baghawi, mun ji yadda ya taso ko, wanda yanayin da ya taso din nan shi ya taimaka mai ya zama yadda ya zama, halin da ya samu kowa na kira zuwa ga ɗariƙar shi da mazhabar shi, shi yasa shi ma ya kafa tashi da'awar a cikin littafi. To abinda nake kira har waye zuwa ga 'yan uwana matasa, musamman 'yan salafiyya da sauran ahlus sunna, ku ɗauki kyakkyawan rayuwar al-Imam al-Baghawi ta zama muku ne, ta zama abin kwaikwayo. Ku duba, matashi ne ya taso a tsakiyar 'yan bid'a da sarakunan gargajiya da miyagun 'yan siyasa waɗanda suka ɗaure ma bid'a gindi, amma shi talaka ne. Amma ka ji bai taɓa zuwa aikin Hajji ko Umara ba, bai taɓa zuwa Baghdad ba, tsakanin Baghdad da garinsu kuwa tafiyar ba ta wuce kamar nan Zaria da Fataskun ba, tafiyar awa 6 zuwa awa 7, amma bai taɓa zuwa ba. Saboda me? Saboda talauci. A yau da yawa daga cikin ɗaliban ilimi, talaucin da ya samu kanshi a ciki ba zai iya ririta abin da ya samu ya rike imanin shi da aqidar shi da tarbiyyar shi ba, sai je sai lalace a ƙarƙashin 'yan siyasa, wani ma sai je lalace a wurin malaman bid'a 'yan tsubbu, domin wai a haɗa shi da wasu azzaliman masu mulki, domin sunan shi ya rinka fitowa a kujerar Umara da Hajji, sunan shi rinka fitowa a cikin ragon layya da geran kunu tir ahli sunna kai asara in ka zama haka dan haka ku zauna da talauci amma ku rike aqidar ku gam talauci kar ya sa ka dauki kanka cewa sai kai kaza dan abin da ke wahalar da matasan yau sai ce kamar shi yana da digiri amma bai da mota kamar shi yana da masters amma ba shi da gida yanzu a ce kamar shi bai taba zuwa aikin hajji ba waye kai a cikin malamai ya kuke da al-imamu al-baghawi ya kuke da dan hudiyo ma bai taba zuwa aikin hajji ba ya kuke da su sun fika ko kafi su ko ka fada ku daya saboda haka karka rudu kanka cewa kamar kai aswa kaiwa ka zauna kai da awarka ka hakura da zauren ku da kake da awa karka rubuta musu takarda kace su zo su gina maka masallaci karka gina musu cewa su zo su kawo maku taimako kar ku sake ku je ku zubar da girman ku wannan dan masallaci da kuke wa'azi ku ci gaba da ya ishe ku wannan nukurkushashen zaure da kuke ya ishe ku wannan tsohuwar islamiya ta ishe ku amma ya zama kuna da aqida gam shine darajar ku amma in kuka sake kuka ce lallai ilallah kuna son sai kun gina masallaci iri kaza za ku samu za ku gina amma ƙarya ne ku ci gaba da da'awa ta gari ga sunan muna ganin su birjik sun cika garin Zaria sun cika garin Kaduna sun cika ko ina a arewacin Najeriya suna da karatun sun san gaskiya amma ba su isa su fito su yi wa'azi a kanta ba saboda me an kawo jirgin mota an bashi mai numfashi an kawo fili an bashi ya sayar an kawo kujerun hajji da umara an bashi an kawo mishi raguna na layya an kawo mishi geran kunu saboda haka ya siyar da aqidar shi ta ahli sunna ya siyar da manhajin shi ya siyar da ilimin shi ya siyar da aljannar shi da wadannan abubuwan domin babu abin da yafi alheri gare ka kai ahli sunna mai ilimi irin ka yada da'awar inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka ahli sunna ku yi hakuri matashi karka sake ka nadawa kanka cewa tunda kai ne wani kai dole sai ka mallaki kaza za ka yi da'awa kai da gurgurdan abin da kake da shi ku tuna shekarun da muke wa'azi da da'awa a masallacin gidan Alhaji Lawal Direba daga nan muka kafa makarantar nan masallacin sahu biyu ne duka masallacin mutum takwas ne ke shiga dogo iri na ku sai dai sallah a waje saboda gajarta dan in ya shiga zai daga masallacin sama saboda kakanninmu da suka gina masallacin dukkan su gajeru ne to me kake tunani na rantsa da Allah anan muka fara wannan da'awar anan muka fara muka dawo wuri na farko da muka zo muka sa lasifika shine masallacin mu na muci inda muke sallar juma'a idan wani ya danna kaset yaji irin yadda muke karatu sai dauka cewa wani jibgegen dakin taro ne abin sai ba shi sha'awa sai ce shi ba inda yake sha'awa sai zo ya ga masallacin nan namu sai ce ai dan masallaci ne karami wasu tahuwa suke ganin masallacin sai suna mamaki eh ma'ana kankantar masallaci da kankantar makaranta ba shine kaskancin da'awa ba girman masallaci da girman makaranta ba shine gaskiya da ingancin da'awa ba dan haka ku yi hakuri da muka yi hakuri yau bayan shekara 30 dashi Allah ya azurta mu da duk abin da muke so har fiye da haka saboda haka ahli sunna ku yi hakuri ku tsaya akan gaskiya manzon Allah ne mu yi mana albishir yace ni ba ne muku tsoron talauci ni tsoro nake dukiya ma za ta yi muku yawa ku koma kuna kashe junanku akanta mu da muke da annabin da ya faɗa haka kai ne kuma zaka ji tsoron talauci dan uwa saboda abun duniya har ka siyar da addinin ka saboda haka ahli sunna ku tsaya akan gaskiya kar ka yadda ka taso kana dan karami su janye ka a ce an ganka kai na tsatse ne kai mai hankali ne dan haka manyan malaman gari sun sa sunan ka za a tafi umara da kai Allah ka kade in ka da ba ka sake iya da'awa kar ka sake su maka haka kar ka saki aka maka wani dan matin bulin rago yana kashi a ce maka gashi nan mai girma ci aman ya tuna da kai ƙarya ne da awar ka za a cinye a wannan rago kar ka saki matarka ta haihu a zuwa kawo maka ainihin buhun masara mai yaudara ne ka zauna da talauci talauci baya kisa kaji malamin da ya rubuta wannan littafin saboda talauci bai taba hajji ba bai taba umara ba amma ba inda za a gana ƙasa a cikin karatun shi saboda bai je hajji ya je umara ba ya rike gaskiya gam gashi bayan shekaru 800 da rubuta littafin shi ko fiye da haka jama'a ga littafin nan ingantaccen littafi ya zama sharhi akan Bukhari da Muslim ya zama sharhi akan Abu Dauda da Nasa'i ya zama sharhi akan Tirmidhi da Ibn Majah tare da talaucin da yake fama da shi me yiwa da yadda ana kawo mishi waɗannan ragunan da wannan buhun geran da wannan buhun sukarin da ya shanye su a kunun tsamiya da kunun zaki ko da bai iya rubuta mana wannan littafin ba a yau dukkan mu nan mun taru za mu fara karatun littafin nan a makarantar mu ta Darul Hadis ma'ana Allah ya tabbatar wa da al-Imamu al-Baghawi manufashi duk da ƴan bid'a da suka yi cincirindo a Najeriya da ƴan bid'a da masoya zuciya da suka yi cincirindo a arewacin Najeriya Zaria Kano Sokoto Katsina ko ina amma gashi a tsakiyar su za a sanya karatun littafin sharhu sunna a kai shi kuma tashar sunna a sa shi kuma duk duniya su gani buƙatar Imam al-Baghawi ta biya Allah maraukakin sarki gafarta al-Imam al-Baghawi jama'a kun ji takaitaccen tarihin Baghawi su waye malaman shi sarki ya tabbata ga Allah kaga al-Imam al-Baghawi yayi karatu wurin malamai masu dimbin yawa gashi nan masana suka ce laqad talaqqa al-Baghawi al-ilma an shuyukhin kathirin min a'immati 'asrihi wa imama wa ulama'i min 'asr misri yayi karatu a wurin malamai masu yawa na zamanin shi da limaman garin su da yawa wa qad ahsaytu man rawa 'anhum fi kitabihi sharh as-sunnah fa idha hum 77 shaykha malaman shi da ya ruwaito hadisi a cikin wannan littafi sharh as-sunnah sun kai 77 walahu ghayruhum shuyukh akharuna wa sa'adhkuru tarajim ba'dihim ba'd shuyukhihi bi shay'in min at-tafsil thumma anassu 'ala asma'ihi baqiyatihim mutathabbitan ko muthabbitan riwayatihim anhu riwayatuhu anhum fi sharh as-sunnah alan yace duk zai kwararo sunayen waɗannan malamai da abin da ya biyo baya na waɗannan malamai waɗanda wasunsu ma ba shahararru bane daga cikin malaman da a zamanin su shahara amma duk al-Imam al-Baghawi ya bi su ya koyi karatu daga ciki duk da neman isharar lokaci ya kure jama'a zan ainihin a gurguje in tattauna mana dangane da malamai shi kamar guda biyu zuwa uku a yanzu akwai al-Imam Abu Umar Abdul Wahid ibn Ahmad ibn Abil Qasim ibn Muhammad ibn Dawud ibn Abi Hatim al-Malihi al-Harawi zaka ji yana yawan karanto wannan zaka ji yana cewa haddathana Abdul Wahid ibn Ahmad al-Malihi to wannan shine babban malamin shi wanda yafi kowa daga cikin malaman a cikin wannan sharh sunna ya ruwaito hadisi 1313 daga wannan malamin al-Imam Abdul Wahid ibn Ahmad al-Malihi saka ji yana yawan magana akan shi an sifanta shi da cewa mutumin kirki ne Allah ya dauki ran shi a ainihin wato shekarar hijira tana 463 a lokacin yana da shekara 96 a duniya ina fata an gane to sannan sai al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim ibn Hawazin ibn Abdullah ibn Talha ibn Muhammad al-Qushairi sahib ar-risala ahad mashahir ad-dunya bil fadl wal ilm wal zuhd al-Imam al-Qushairi min littafin ar-risalah al-Qushairiyya malam bagawi al-majirin shi Allahu akbar sannan sai al-Imam Abu Salih al-Mu'adhdhin shi ma yana daga cikin manyan malaman shi
hakanan al-imam Abu al-Hasan al-Dawudi yana daga cikin ainihin manya-manyan malaman al-imam al-Hafiz al-Baghawi to sannan sai al-imam al-Mani'i al-imam al-Mani'i shi kuma cikakken sunan shi Abu Ali Hassan ibn Sa'id ibn Hassan ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Mani' ibn Khalid ibn Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid al-Makhzumi al-Mani'i ina fata an gane a cikin wannan littafin Bagawi ya ruwaito hadisi 82 daga wannan malamin akwai wata yar kissa mai ban sha'awa game da wannan malamin da nake fatan in cike muku ita yace wa kana al-Mani'i tajiran wannan malamin na al-Imam al-Bagawi dan kasuwa ne azim al-mal mai dukiya mai yawa fa'alat manzilatuhu dan haka darajar shi ta daukaku wa sara mushiran ilayhi inda salati hasara kuna suna nuni zuwa gare shi wa qad qala abdul ghafir fi wasfihi al-imam abdul ghafir da yazo ainihin wato siffanta shi ce amma al-afaq bi khairihi wa birrihi ya ga mai duniya da alheri wa kana fi shababihi tajiran tun yana saurayi yake kasuwanci ثم عظم حتى كان من المخاطبين في مجالس السلاطين da ya zama babban malami saboda dimbin dukiya da yake da ita har sarakuna zama suke suna shawara da shi don su dama ɗan maiƙo ne inda maiƙo suna tare da malami in ba maiƙo ko ba sa tare da shi lam yastaghnu an ra'ayhi duk sanda suka zauna sai a ce ba a ga akramakallahu ba ba a ga sarkin malamai ba a'a yana da nera ne فرغب الى الخيرات amma bari ku ji shi kuma da ya samu dukiya sai ya karkata zuwa ga alkhairai wa anaba ila taqwa ya koma zuwa ga bin Allah wa bana almasajid ya ta gina masallatai war rabatat da makarantu wa jami' marwa ar-rawd da babban masallacin garin marwa yaksu fi shita nahwan min alf nafs kun san suna rayuwa ne inda yake kasar su tana da matukar sanyi zaka ga irin sun zo aikin hajji wani lokacin zafi ne sai ka ganshi kudundune da bargo sai ka ce mishi baya jin zafi sai ya ce baya jin zafi saboda kasar su akwai tsananin sanyi saboda sanyi gari na iya wayewa jama'a sai ka tayi sai ka ga dan yatsanka ya gutsure kamar chok kuma ya gutsure baka jin zafi baka ma ji ba sai ka daga kai sai ga yatsanka hudu ne shikenan sai ka dauka ka je ka jefar da shi saboda tsabar sanyi jama'a har ya kare ya gutsure baka ji shine mai askari yayi magana akan irin su zamakshari a wannan kasar ya rayu yawaye gari kawai sai kafar shi kawai sai ta balle akai mai kafa katako shine sai tashi ya koma makka sai ce yanzu sirtu jaran lillah na zama makwabcin Allah shine ake ce mishi al-imamu jarullah makwabcin Allah sai ce ya koma can kusa da Allah ina fata an gane ya koma ainihin wato a lokacin sanyi yana dinka kayan sanyi bargo yana baiwa kusan mutum dubu wa kana abu ali ala qadamin azim min al-ijtihad fi al-ibadat jama'a kun ji duk da kudin shi ya zage ibada yake wa tawaba da kaskantar da kanshi wal bir da bin Allah wa kasratu sadaqat da yawan sadaqa was sala da sallolin nafila yaqumul layl fi tasallolin dare wa yasumun nahar yana ainihin azumi da rana wa yalbasu khashana thiyab sannan riguna baya sa masu tsada ma'a kasaratil amwali tare da dukiya da yake da ita jaziluhu wal jah al arid da kuma irin daraja da yake da ita fi dunya wa nafazul kalima da karfin magana da har masu mulki suna girgizuwa wa huwa allazi bana al jami' al kabir fi naysabur babban masallacin garin naysabur garin su imam muslim malamin nan shine gina shi allazi yutlaqu alayhi al jami' al mani'i dan haka ake ce mishi masallacin al-Mani'i nisbatan ilayhi ana jingina masallacin zuwa gare shi wa amma nisbatu ila Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu fa lam yuthbitha sahib al-libab hayth qala lam yu'aqqib Khalid ibn al-Walid alla wa qad dhakara Zayd az-Zubair ibn Bakkar anna walad Khalid ibn al-Walid inqaradu wa warasahum Ayyub ibn Salama ابن عبد الله ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي يجتمع أيوب وخالد ابن الوليد ابن المغيرة في الولد في الوليد ابن المغيرة وقد شكك فيها يا أقود حيث قال وقيل إن عبد الرحمن إن عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد لم يعقد كنجا أتكين سلسلة مالا من كنجا كما أنا أتوا جي كان خالد ابن الوليد نيكو شيني مالي كي تيوا وانا النسب بطبطبا تسأل ننسي القاضي حسين القالي حسين شيما مالا من بغويني تككين سننش أبو علي القالي حسين دم محمد دم أحمد المروذي نافتا أنغاني أتكين وانا اللتا في مبغوي يارويتو حديثي دريبيو دحمسن دترى دقوانا مالا جمار مسلمي wannan shine matakin farko na tarihin al-Imam al-Baghawi kamar yadda ne alƙawari cewa insha Allahu ta'ala zan rinka takaito mana haka zan zo kuma insha Allahu ta'ala a gobe in ƙara takaito mana tarihin al-Imam al-Baghawi na'am yana da muhimmanci ka ji waɗannan tarihin dan yanzu kai ka ji littafin waye za a karanta kai ka ji littafin ka ji irin aqidar mai littafin ka ji manufar shi ta rubuta littafin sannan kuma kaji a tsakiyar tsokin yan bid'an da ya rubuta littafin amma bai sauya ba naka mu ma yanzu ahlus sunna ba abinda zai samu mu sauya saboda muna rayuwa cikin su ko kuma muna rayuwa a kasar da suke ko kuma muna rayuwa a duniyar da yake su ne suke da mulki ko su ne malaman da gwamnati take sauraron fatawar su ko makamantan haka naka ina kira ga duk wani ahlus sunna yaje sai littafin sharh sunna na al-Imam al-Baghawi idan baka da shi ka zo ka samu ainihin copy photostat da ake yi ana sayarwa a wannan makarantar zai ce maka maka kware da gaske insha Allah idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe zan karasa tarihin al-Imam al-Baghawi insha Allah zan kawo takaitaccen tsarin da ya rubuta littafin sannan sai kuma bayanin ni kuma tsarin da zan karantar da littafin insha Allah ta'ala wanda daga nan kuma sai mu fara karatun littafin insha Allah dan a fara jin menene sakon da al-Imam al-Baghawi shi da kanshi ya rubuta a cikin tashi muqaddima abubuwan didda ne alƙawari din nan a cikin muqaddiman nan ta yau in na zo gobe insha Allah ta'ala duk zan yi kokarin in sako su amma yana da kyau ka gane idan har al-Imam al-Baghawi ya rubuta wannan littafi a irin wannan zamani babu abin da ya kada shi me kake tunani yanzu mu muce zamu karanta wannan littafin a wannan zamanin wani abu ya kada mu ba zai yiwu ba kar ka taba tunanin za a karanta littafin ne kawai ai kabbara a wuce a manufa a fada kuma ai aiki za a karanta ne insha Allah abinda zai yiwa aikata shi in an zo kai a aikata shi yasa muna kira zuwa ga dukkanin musulmi su yi tarayya da mu a cikin wannan alheri insha Allah muna kira zuwa ga ahlus sunna gaba daya su yi tarayya da mu a wajen amfanuwa da alheran da ke tattara a cikin wannan littafi mai albarka ya Allah muna roƙonka ka gafarta al-Imam al-Baghawi Allah ka ji kan iyayen shi ka gafarta malaman shi Allah ka ƙara daukakar darajar shi a duk inda yake ya Allah madaukakin sarki ya Allah madaukakin sarki ka kankare mishi zunuban shi Allah ka tabbatar mishi da manufar shi duniya da lahira manufofin alheri Allah ka riskar da shi zuwa ga ainihin waɗanda suka gabace shi daga cikin malaman farko tun daga kan annabi da sahabbai da waɗanda suka zo bayan shi da kyautatawa wani abin sha'awa shine malamai suka ce na daga cikin mafi girman dalilin da yasa ake mishi laqabi da mu'i sunna yace bayan ya gama rubuta littafin sharhu sunna sai mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi ahyaita sunnati hayyaka Allah ka raye sunnata Allah ya rayar da kai kusan duk malaman da suka yi tarihin shi sai da suka bada labarin wannan mafarkin nashi yayi mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ka raye sunnata Allah ya raya ka ma'ana wannan littafin littafi ne da ya raye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zamu karantar da littafin nan insha Allah ta'ala da gurgurdan ikon Allah ya kai mu lafiya da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah